Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Darul da kuma niyyar muryar Arewa a birnin Kwanni a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Wannan sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke fara cikin saki gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 27 ga watan Yuli. To ilimi dai na dada tabarbarewa a makarantun gwamnatin Najeriya ko me yasa?
Mafi yawan lokaci wani sha yawon shi rasa abin da ya sa a bashi aikin teacher.
To a yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa an wanke shugaban majalisar dattawan Najeriya a shari'ar ƴan bangarsa, ƴan sanda sun ce tukunna dai, to ko me yasa?
Bayanan da tun da farko Dr. Bukola Sarakin ya gabatar musu akwai wasu abubuwan da basu gane ba a ciki.
Kamar kowace ranar Alhamis, Maryam Dauda na tafar da shirinta na kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma zai shigo da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai bayan sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Manyan kasashen nan biyar da karfin tattalin arzikin suke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayyarsu tare da shan alwashin ƙarfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arziki a daidai lokacin da Amurka ke barazanar sanya kuɗaɗen haraji da kuma sanya kuɗaɗen wato yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya. Kasashen waɗanda aka fi sanin su da BRICS a takaice sun haɗa da Brazil da Russia da India da China da kuma Afirka ta Kudu. Sun kuma haɗu a birnin Johannesburg a taron ƙolin da suke na shekara-shekara inda hankulan mallaka taron suka karkata kan barazanar da take tattare da takaddamar cinikayya da Amurka take azazzalawa. Ko da yake ba su fito fili sun kama sunan shugaba Donald Trump ba. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar Kamaru domin gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da 'yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen Ingilishi. Mai magana da yawun babban kwamishinan Ravina Shamdasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa rikicin yankin wanda ya faro daga zanga-zangar neman adalci wajen samun ayyukan yi da harshen da ake amfani da shi ya rikide ya koma wani babban al'amari. Alƙalman Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa sama da 'yan gudun hijira 21,000 sun tsere zuwa ƙasashe makwabta, yayin da mutum 160,000 suka rasa muhallansu sanadiyar rikicin, inda rahotanni suka nuna cewa akwai da yawa daga cikinsu da ke ɓoye a cikin dazuka. Sai dai wani kakakin rundunar sojin ƙasar ta Kamaru ya musanta wannan zarge-zarge da aka ce dakarun ƙasar sun aikata, yana mai cewa duk jita-jita ce. Shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka tura Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan Disamba wannan shekara, inda ta ce idan ba a samu cigaba a wannan fanni ba sai hancin zaben zai iya zama mai rauni. A jiya Alhamis, wakilar Majalisar Ɗinkin Duniya Leila Zerugui ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhun na majalisar, tana mai cewa dukkanin ɓangarorin da ke takaddama a ƙasar ba su aiwatar da matakan ƙara ƙwarin gwiwa da na tsaro ba, musamman ma a gabashin ƙasar inda al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa. Majalisar Ɗinkin Duniya na da dakarun wanzar da zaman lafiya sama da 18,000 a ƙasar ta Kongo. Kwamitin sulhun ya baiwa dakarun umarnin su taimaka wajen gudanar da shirye-shiryen zaben, amma har yanzu hukumar zaben ƙasar ba ta amshi wannan ta yi ba. Shugaban Joseph Kabila, wanda ya hau kan karagar mulki tun daga shekarar 2001, wanda kuma aka sa ran zai soka a ƙarshen shekarar 2016, ya ƙi ya bayyana makomarsa a siyasance. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Isra'ila sun harbe wani Bafalastine har lahira bayan da ya sulale ya shiga wani yankin Yahudawa ya daɓa wa wasu mutane uku wuƙa. Biyu daga cikin mutanen sun samu munanan raunuka, yayin da mutum na uku ya ɗan samu ƙaramin rauni. Dakarun Isra'ila sun ce lamarin ya faru ne a unguwar da ake kira Adam, wacce ke tsakanin birnin Kudus da garin Falastinawa na Ramallah a yankin gaɓar kogin Yamma daga wato kogin Jordan. Wannan rikici tsakanin Isra'ila da Palestinawa ya ta'azzara ne tun daga watan Maris bayan da Palestinawa suka fara bore a kullun a kan iyakar Isra'ila da zirin Gaza. Akalla Palestinawa 140 da kuma sojin Isra'ila daya suka mutu a rikicin. A ranar 29 ga watan nan na Yuli, ƴan ƙasar Mali za su garzaya zuwa rumfunan zabe domin yin zabi tsakanin ƴan takara 24 waɗanda suke neman makamin shugaban ƙasa. Babu ko ɗaya daga cikin ƴan takara, ciki har da shugaba Ibrahim Boubacar Keita da shugaban ƴan adawa Soumaila Cisse, da ake sa ran za su yi nasara ta hanyar samun ƙuri'u masu rinjaye kai tsaye. Hakan yasa ake ganin akwai yiwuwar sai zaben ya kai ga zagaye na biyu. Sera Kulubali, malama a wata unguwar marasa galihu a Bamako, ta ce ita damuwarta ita ce duk wanda ya ci zaben ya taimaka ya soke farashin kayan abinci.
Mamun Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda al'amarin yake a sauran jihohin Najeriya, a jihar Niger ma ingancin ilimi ya tabarbare. Daga Niger ga wakilin Mustafa Nasir Badari da cikakken rahoton.
Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sama da kashi 60 na malaman makarantu a jihar ba su da ilimin koyarwa a makarantun. Gwamnan wanda yake magana a wajen wani taron yaye ɗalibai a cibiyar horar da aikin malanta ta jihar Niger da ke ƙauyen Dan Daudu a ƙaramar hukumar Sarkin Fawa ya ce akasarin malaman sun samu aiki ne ta fuskar siyasa ba wai cancanta ba, kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Kusan kashi 60 ko fiye da haka ma ba su da wannan tsararren ilimin na koyar da yara. Mafi yawan lokaci a siyasance aka ba da aikin teacher, wani sha yawon sha rasa abin da ya ga bugabun shi sai a samu mashi a bashi aikin teacher wanda yake bai dace ba, shi sa yau muke da matsaloli ta bangaren tikoci. Amma ba za mu sallame su daga aiki ba, na san da yawa daga cikin su suna son su ci gaba da aiki kuma suna sha'awar aiki. Tun da yake yanzu mun zo mun gina wannan shi kamar institute din, za a fara zuwa cibiyar kenan, za a koma da su a ƙara koya musu fallin koyarwa a makarantu.
Shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Niger Alhaji Alhassan Bawa Niworo ya ce bisa la'akari da wannan matsala ta rashin ƙwararrun malamai ne yasa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin ƙirƙiro da wannan cibiya domin ta taimaka wajen samar da nagartattun malaman.
Shi yasa an kafa wannan irin cibiyar domin a horar da su a kuma samun su tun suna kanana su gami a kama ji wanda kamar yaro yanda yake koyar da lissafi haka in yaro zai san lissafi haka wanda shi ke zai iya zama ƙwararrun malami a kan lissafi sagan ba a samu matsala ba.
To kungiyar malaman makarantu a jihar Niger ta ce ta yarda da cewar akwai malaman da ba su da ƙwarewa wajen koyarwar amma suna da shakku akan adadi na kashi 60 da gwamnan ya bayyana, inji sakataren kungiyar na jihar Niger Kwamar Labaran Garba.
Alal hakika akwai wa'adin ba sun canta ba, amma a ce kashi 60 din nan ba tsammani an samu wannan tabbataccen adadi ake, amma babu shakka a kowai inda yake saboda yadda suka samu kansu a cikin suka tsaci kansu a cikin aikin koyarwa din, gaskiya wa'ansu suna da matsaloli amma maganan cewa sun kai har 60 kashi 60 to shine ba zan iya ce ma eh ba saboda babu wannan tabbacin adadin da muka kiyasta cewa sun kai wannan adadin.
Ina kuke ganin ya samu wannan adadin?
To tunda dai bai iya ga mana ba dai ya faɗi ne.
Samar da ingantaccen ilimi ga yara dai wata babbar hanya ce ta samar da nagartattun shugabannin ƙasa a nan gaba, kamar yadda ƙwararru suka tabbatar. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabanwa.
Wannan haka yake, kuma a gaida Mustapha kafin mu ci gaba ga wannan.
I'll be daim kanai asile khabi mustaqabe rajai مكتوب لشعوري أسواق التنادي تأمل سطوري تلقى حنيني بادي تلمس كم وعاني وتلمس كم وعاني عذابي والمائن ناي بس اللي خطابي مش صعبي جاي يا محض الصبابة الرحشات القديمة بالحب الأماني بالفرقة الأليمة ليلاتنا الخوالي رخي الليل نسيمة ليلاتنا الخوالي رسي الليل نسيمة وفي النار جحيمي وخفف من عناي عذابي قول ما إن ناي بس الليل خطابي مش صعبي رجاي
to gaishe ka yanzu kuma bari mu dubi batun siyasa da tsaro inda sabanin wasu rahotannin da ke nuna cewa hukumomi sun wanke shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki ita ko rundunar yan sandan Najeriya ke cewa akwai fa sauran magana Hassan mai da kaina gare ka
Hedikwatar ‘yan sandan Najeriya ta ce shugaban majalisar dattawan Najeriya Dr. Abubakar Bukola Saraki har yanzu akwai tambayoyin da zai amsa dangane da alakarsa da ‘yan jagaliyar siyasarsa da ake zargi da fashi da makami a garin Ofa na jihar Kwara. Sanarwar da kakakin hedikwatar ‘yan sandan DCT Moshir Jimo ya aiko mana a daren jiya ta ce wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo ta rawaito cewar babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya na cewa shugaban majalisar dattawan da kuma gwamnan jihar Kwara ba su da alaka da duk wani tuhuma na aika-aikar fashi da makami da aka tafka a garin Ofa. Rundunar ‘yan sandan ta ce babban mai gabatar da ƙara na Najeriya ba wai ya wanke Dr. Bukola Saraki da gwamna Abdul Fattah Ahmed Bane daga zargin. Amma dai ya ja hankalin ‘yan sandan ne cewar a faɗaɗa bincike sosai cikin taka tsantsan. A saboda haka ne ma rundunar ta sake gayyato Dr. Abubakar Bukola Saraki ranar 24 ga wannan wata da ya zo ya amsa wasu tambayoyi. ‘Yan sandan suka ce bayanan da tun da farko Dr. Bukola Sarakin ya gabatar musu akwai wasu abubuwan da basu gane ba a ciki. A saboda haka ne ma aka sake gayyato shi domin ya zo ya ƙara musu wani cikakken ƙarin bayani. A saboda haka har yanzu kenan. ‘Yan sandan suna neman Dr. Bukola Saraki Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To wannan haka yake kuma a gaida Hassan yanzu kan bar mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Shirin kallabi yau ya leka wajen wani bikin yaya wasu mata da aka koya wa sana'ar dinki. Wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta zanta da mai masana'antar koya dinkin. Ga yadda hirar su ta kasance.
Sunana Fauziya Muhammad, masana'antar Hausa Tailoring and Training Center. A gaskiyance abin da ya ja hankali na mai koyawa wannan mata wannan sana'o'i. Sana'a ce ta wata gadi. Sana'ar mahaifina ce ya koya wa mahaifiyata. Saboda tashi da aka yi cikin maraici shekara ta 3 da wata 1 mahaifina ya rasu. Mahaifiyarmu ta rinka faɗi tashi cikin irin wannan sana'o'in ta yi wannan ta yi wannan. Sana'ar dinki tana daga cikin babbar sana'ata. To dan haka muke jan hankali ga mata. Idan suka tsaya suka dage wa sana'o'in gida to sai dai kawai su ga ƴaƴansu suna yi saboda kasancewar sana'a ce ta mahaifiyata yau da gobe tana yi kawai sai ta ga nima a hankali duk abin da take yi ina yi da bisa cewa malaman makaranta ce duk da sana'ar dinkin nan da take yi inta da kuma makaranta ta da sai ta ga dinkin da ta bari nayi sai ta ta mamaki a hankali sai wannan sana'a ma ta bar gurin ta bayan girma ya zo mata sana'a dinki ta dawo guri na tun kafin in yi aure. To bayan na yi aure kasancewar na ci gaba da karatu bayan na gama hidimar ƙasa sai kasance ba ni da sha'awar in ci gaba da aikin gwamnati. Sai na zo a hankali ina yin wannan sana'a a cikin gida ganin cewa ba a saba ganin mace bahaushiya ta buɗe gurin dinki ba. Sai na rinka samun mata suna shigowa da ƴan mata a hankali sai da tsakar gida na ma yawa mata kaɗan wasu zan koya musu yanka sai dai su tsaya a tsaitsaye.
To ina batun ƙalubale?
Ai duk abin da zaki na rayuwa dole sai ka fuskanci ƙalubale in dai na ci gaba ne sai ka fuskanci ƙalubale. Ni dai ina ganin wanda yake zaune kawai baya komai shine baya fuskantar ƙalubale a rayuwar shi. Idan kuma kana buƙatar samun nasara a abin da ka sa gaba to dole wannan ƙalubalen da kake samu sai ka yi haƙuri da shi sannan zaka samu nasara har ka kai inda kake so ka kai ka samu ribar abin da kake so ka cimma. Fara sana'ar dinki da sunan sana'a in yi dinki a ce ko jiya ga kuɗin dinki a ban dinki yau shekara ta 25 kenan. Na fara koyawa mata wannan sana'a kusan shekara 15 kenan da fara koyawa mata wannan sana'a bayan na gama hidimar ƙasa na gaba zan iya ci gaba da yin aiki ba saboda wasu dalilai sai na zo na buɗe wannan masana'anta. Da da farko da nake yin abin nawa in mata aure ce mai gidanta izo iwa mai gidana magana matarsa tana da sha'awar wannan sana'a sai in ɗauke ta. Idan kuma budurwa ce to mahaifiyarta za ta kawo ta gurina shine tsarina. To sai a hankali ana tafiya sai wani daga cikin mazan matan aure sai ya ce me zai hana in yi form ya kasance a cike idan za a zo a koyi wannan sana'a sai a sa kuɗi ɗan kaɗan wanda kowa ma zai iya biya. To shine sai muka yi form shi ya bada shawarar shi kuma ya fara sai wa matarsa form ta fara koyon wannan sana'a. A gaskiyance jan hankalin da zan yi ga mata da su tashi su rungumi sana'a duk kankanta ta ba sai sana'ar dinki ba kowace iri ce in ka rike ta ka jajirce to insha Allahu Allah zai sa ma albarka a cikinta. Saboda koda daga zamantakewar aure abubuwan da ake samu matsala na a tashi ni babu kai babu to matsalar aure ta fi samuwa a irin wannan yanayi. Yau idan mai gida dan albashi ne albashi yayi nisa ke da sana'arki a hadu a rufa wa juna asiri kun kuma dan kasuwa ne yau da gobe sai Allah a iya zuwa kasuwan nan ba a samu ba ke kuma da ashana za a iya samu a rufa wa juna asiri sai rayuwa ta inganci
wasu daga cikin matan da aka yaye su mafince
sunana Zainab Usman Ahmad ya shekara ta kusan tara kenan ina koyon wannan dinki kusan an bani certificate so biyu wannan karo shine za ta yaye mu gaba daya wanda zaka ji kai ma ka dogara da kanka ka koya wasu kai ma a karkashin ka a gaskiya ina matukar farin ciki
sunana Hindata Hassan ba kuma akalla zan kai shekara tara to ƴan uwa na mata abinda zan ja muku hankali dan Allah ku dage sana'an nan tana da mutukar amfani musamman mata abun hannu kuma sai an daure dan Allah ƴan uwa na mata ku jajirce ku daure ku fito kuma ku dogara da kanku
to da fatan mata sun ji wannan kira masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baraka bashir da duk waɗanda kuka ji muryoyin su da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Fage da Innar Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken an tsara wani mutum da ake tuhuma da kunna wutar daji a California. Labarin ya ci gaba da cewa an kama wani da ake zargi da cinna wutar dajin da ke ci babu kakkautawa a gabashin Los Angeles a ranar Larabar da ta gabata. Bayan wutar ta janyo fashin mutanen da ke yankin da abin ya shafa da gaggawa a bangaren duwatsun Jacinto da ke da mazauna 10,012. Wutar da ke ci gaba da ci babu kakkautawa a kudu maso yamma na karamar hukumar Riverside ta mamaye kusan eka 4,700 a ranar Larabar. Amma an iya kawwame kashi 5 cikin 100 na wutar zuwa daren ranar Larabar. Mutumin mai suna Brandon N. McGlover, dan shekaru 32 na Temecula a California, an tsare shi sakamakon zarginsa da ake da kunna wutar dajin. Hukuma ta ayyana belinsa a kan dala Amurka miliyan guda. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken dan majalisar wakilai mai tsaron ra'ayi Jim Jordan zai tsaya takarar kakakin majalisa. Wanda ya tada ƙuri'ar yakin shugabancin. Labarin ya ci gaba da cewa dan majalisar jam'iyyar Republican daga Ohio, Jim Jordan ya ce ya shirya tsaf domin takarar zama kakakin majalisar wakilai. Wani mataki da zai kunna wutar yakin takarar kujerar a jam'iyyar ta masu tsaron ra'ayi. A yayin da taron in jam'iyyar ke karatowa kafin zaben da za a yi a watan Nuwambar wannan shekarar. Sai mu leƙa jaridar da Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya yi barazanar kakabawa Turkiyya takunkumi sakamakon tsare fasto ɗan Amurka mai suna Andrew Brunson. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya ci alwashin kakaba takunkumi a kan Turkiyya wacce take kawa ga NATO a ranar Alhamis sakamakon tsare wani fasto ɗan Amurka bisa zargin laifin leƙen asirin ƙasa. Mr. Trump ya rubuta a Twitter cewa Amurka za ta kakaba babban takunkumi a kan Turkiyya sakamakon tsare fasto Andrew na tsawon lokaci. Ya ce Kirista mai girma, mai kirki kuma mai iyali. Mr. Trump ya ƙara da cewa yana matuƙar shan wahala ya kamata a sako mutumin da babu ruwansa mai addini nan take. Sai jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken bayan kwashe shekaru ana rikici kan kare sirrika a kashe yaƙi ya cimma Facebook. Labarin ya ci gaba da cewa kamfanin Facebook ya daɗe yana fuskantar matsaloli da rikice-rikice kan yadda yake karɓar bayanai. Amma a ƙarshe yaƙi ya cimma kamfanin na Facebook a wannan makon, inda hannun jarin kamfanin ya faɗi warwas da fiye da dala Amurka biliyan 100 a jiya Alhamis, faɗuwar daraja mafi girma da aka taɓa gani a tarihin Wall Street. Shirin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Mai magana Musa Shehu Inusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. An rage raɗin cewa wai ƴan majalisar dattawa da suka canja sheda da sauran waɗanda da suke a cikin jam'iyyar PDP wai za su biye shugaba Muhammadu Buhari. Wannan kuna mafarki ne kuma kuna zancen banza ne. kuna maganan da ba zai taɓa yiwuwa ba. A yanzu haka ma jam'iyyar ABC ta fi ku a rinjaye, to ya za ku yi kuɗi ga shugaba Muhammadu Buhari? Ya kamata ku yi abin da zai yi. Ubangiji ne ya ga dama ya nuna mulkinsa a shugabanci shugaba Muhammadu Buhari. Adawanku da hasadanku da ƙiyayyanku, idan ba Allah bane ya kawo ƙarshensa, ku ba ku isa ku kawo ƙarshensa ba.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammadu Awwal Baba Iyerifi, karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi, Najeriya. Da Najeriya ku ne kasa kona ga gwamnan jihar Bauchi, mai girma gwamnan jihar Bauchi. Mu talakawan jihar Bauchi, don Allah da Annabi a mayar mana da hakimanmu da gundumominmu da Itube, ya dawo mana da martaba sarakunanmu da gundumominmu. Idan mu talakawan jihar Bauchi, ma matin daɗi a ce ‘yan majalisu ba aiki suke ba, sai dai a kasa kuɗi su rarraba kuɗaɗen da ‘yan majalisun nan kake ba su ba, ya fi abin da ake ba su imar da kansu na sarakunan jihar Bauchi. Kuɗaɗen da kuke ɗorewa ku ɓoye, ku tafi da shi ƙasashen waje ku ɓoye, ba abin da kuke jawo jihar Bauchi. Kuɗaɗen da kuke tata ku kai su jihar Bauchi, ba a takaice ba a ba wa sarakunan jihar Bauchi. Me sarakunan jihar Bauchi suka muku da gundumomi? Amma ku za ku yi kuɗi ku ɓoye, za ku yi kuɗi ku tata ku ɓoye. Ba aikin da kuke jihar Bauchi, duk girman jihar Bauchi ɗin nan yau shekara uku babu aikin da kai na azo a gari.
Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya, tushe mai daga Asali Zuma, BOA Hausa. Ka sako na nan ga ilahirin ‘yan Najeriya, Musulmi da Krista, dangane da ‘yan majalisar dattawa da na wakilai. Babban kira na gare ku, ya kamata a ce kun yi suna a zamanku na Najeriya abu ɗaya na dangane da ku fice daga mukaminku, ku yi murabus daga mukaminku dangane da rarrace rayukan talakawa da aka yi ƙasa ta Najeriya, ba dangane da aƙidar siyasa a ce wanga ya hita da APC ya koma PDP ba, ko wanga ya hita da PDP ya koma APC. Ku tuna da talakawan nan da aka halaka rayuwarsu, su sun kai ku zuwa ga kujerunku majalisa, ku samu dama aiwatar da dokoki ga ƙasashenku. Amma kas a da haushi a zamban ta kai ci, babu ɗan majalisa guda da ya taɓa ji aikin shi akan nuna baƙin ciki ne na kashin talakawan Najeriya da aka yi, ko nan jihanmu ta Sokoto, ko kuma Benue, ko kuma jihar Zamfara. Kuna nan rike da kujerunku.
To yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Manyan kasashen nan biyar da ƙarfin tattalin arzikin suke haɓaka a duniya sun ƙara jaddada tsarin harkokin cinikayya tare da shan alwashin ƙarfafa haɗin kansu ta fuskar tattalin arzikin a daidai lokacin da Amurka ke barazanar sanya kuɗaɗen haraji da kuma yadda take gaban kanta wajen yanke shawara kan harkokin kasuwancin duniya. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin ɗan adam a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al Hussein, ya nemi da a bashi damar zuwa ƙasar Kamaru domin ya gudanar da bincike kan zargin mummunan cin zarafin bil'adama da ‘yan aware da dakarun gwamnati ke aikatawa a yankunan kudu maso yammaci da arewa maso yammaci da ke amfani da harshen Ingilishi. Shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka tura Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta yi gargaɗin cewa babu ingantaccen yanayi da za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasar a watan Disambar wannan shekara, inda ta ce idan ba a samu cigaba a wannan fanni ba, sai hancin zaben sai iya zama mai rauni. A jiya Alhamis, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya Leila Zurugi ta bayyana hakan a gaban kwamitin sulhun na majalisar.
To nan muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙonmu na taya murna ga Yunusa Labaran da amaryarsa Zainab Inuwa Jibrin da za a ɗaura aurensu yau a masallacin Juma'a na Yahaya Road, Kaduna, bayan sallar Juma'a. Haka kuma muna taya iyalan Sarkin Fawa Muhammad Mai Awaki da iyalan Muhammad Bello murnar ɗaurin auren ‘ya’yansu Mustapha Bello da Aishatu Sarkin Fawa a yau ɗinnan Juma'a da ƙarfe 3:30 a gidan Sarkin Fawa da ke Alƙaleri, jihar Bauchi. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani, amin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai fa anjima.